Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta. Daukar batutuwan yaki da cin hanci kare haƙin ɗan adam da karɓo gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu ɗora kan korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta 50,000 da aka sallama ba tare da biyan su haƙin su ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumai. A shirinmu da ya gabata muka fara kawo muku korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN 50,000 da aka sallama daga aiki a shekarar 2012 yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa kungiyar bin haƙinsu sun shayin zanga-zanga da rubuta takardu duk a fafutukar ganin sun samu haƙinsu na sallama.
Sallama ba laifi muka yi ba. An ce za su yi privatizing ko abin kamfanin wutan lantarki. Kuma a lokacin mun zauna meeting da su 2012 da union dinmu, suka ce za a yi privatizing PHCN, amma za a tafi tare da mu da gwamnati da investors din da BPE har zuwa shekara 5 a cikin wanda ya kamata a sallame shi wanda kuma za a tafi da shi, za a iya tafiya da shi. To a yadda nake gaya ma din, a yanzu haka muna da mutane yara wanda shekarunsu bai kai sallama ba da aka sallame su tun fi yawa ma. Kamar ni ina da shekara 30 lokacin da aka sallame ni. Amma akwai samari wanda ya kamata su yi aiki, duka an haɗa su an sallame su, aka sallame mu.
Cikin tsafin ma'aikatan har ma da waɗanda ko sisin ko ba samu ba a cikin haƙƙinsa na sallama tsawon shekaru 10. Ganin yadda a baya suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsarin gaske na raba wutar lantarki, wai ina ma matsalar take?
Mu dai a yadda muke ganin kamar BPE ne, dan duk lokacin mun je mun tuntuɓe BPE da suka tura mu zuwa cewa mu koma wurin shugabannin abin union din mu. Su ba za mu iya jin ma wani bayani mai kyau ba a wurin su.
Su comrade Ajero kenan. Su ne wato suke da haƙin fahimtar a ina wannan abun yake.
Haka. To a wani kaulin kamar wayansu haɗakan na kungiyar namu, wasu kamar galan tim ɗin sun kai kara har EFCC a yadda suke faɗan, dan ban tabbatar ba akan har an yi inviting shi comrade Ajero ya je. Kuma a wannan ma shi Umar Akilu yana gaya min cewa ai sun yi waya da shi Ajero ya ce shi nan gaba ba ruwan sama dan an kai karansa EFCC. To wannan kaulin da na ji kenan.
Kumar Nasir Kabir, wanda jami'in kungiyar Kwadago ne da ya aiki kudda comrade Joe Ajero, ya yi alwashin zama mai sulhuntawa ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama. Amma aka samu akasi.
Comrade Nasir Kabir, kai jami'i ne na kungiyar Kwadago, kazalika kai mukarrabi ne na shugaban kungiyar ma'aikatan wutar lantarki na Najeriya, comrade Joe Ajero. Ga wannan korafi na mutum 50,000 da aka sallama daga aiki a sanadiyar sayar da kamfanin wuta na da PHCN, suna so a taimaka musu samu haƙƙinsu. Ka yi magana da comrade Ajero, me za ka ce yanzu wa waɗannan mutane?
Alhamdulillah, magana ta gaskiya, mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi kokari su haɗa kansu su samu shi wannan wato Joe Ajero, tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi. To yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi, wai aka ce durƙusawa da ba gajiya bane. Tunda mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati, to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya, dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar NUI a harsun wato ya abin da ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki, na cewa ba zai yiwu a kora mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba. To yayi wato yunkuri mai kyau. To sai zamanin waɗannan mutane sai suka je EFCC suka yi kokarin bata ta kungiyar suna, suka sake komawa suka dinga samun wasu jami'an gwamnati wanda basu bi yadda abu doka yake ba. Yace a to ya za a mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni, kudin wato jirgin su da suka kashe ya saka kungiyar sa ta biya wannan kudade don an ba su. Ta sai ku ba abu na a hankali. Amma sai ku kama can wai kuna kokarin nemo haƙoƙin ku. To yanzu zancen da nake magana da kai, nayi magana da Shiju a jero cewa ya haƙuri ya koma ya ci gaba da wannan yunkuri da yake na taimaka musu, sai ya sanar da ni cewa ta mutanen nan har ma sun tafi kotu. To mutanen da ake taimaka muku kuka sake ɗauka magana kuka tafi kotu, to kaga magana ya zama na kotu. Amma duk da haka bai ɓaci ba, ya mun alƙawarin cewa tunda har ina magana da su, to su yi kokari su hada kansu su dawo gurin shi su nuna cewa abin da suka yi sun yi kuskure, shi kuma daga nan zai dora kaga sai a ci gaba da kwatar musu ƴancin su. Wannan shine shawara ta gari. Amma in suka ce za su tsaya maganan kotu da suke zuwa, to kaga magana ne na sai shekarun da kotu ta ga dama ko in ce suka yi aiki na bincike da shauransu, kaga kenan magana na an koma baya.
Wurin nasu kabiru tunda kusan duk waɗannan mutane ka san yadda abubuwan nan suka faru, shin idan mutanen nan suka biyo ta wajen ka har yanzu tunda ka yi magana da shi Jiwa Jero, za ka iya taimakawa ka sulhunta su a cigaba da wannan gwagwarmayar har su samu wannan haƙƙin?
Ha, insha Allahu, ina mai tabbatar maka Alai Nasiru, tunda har suka biyo ta gurinka suka kawo wato korafi, to ina mai tabbatar maka a yanda na ɗauke ka da mutunci da kuma sanin cewa ka san aikinka matsayinka na ƙwararren ɗan jarida, to ina mai tabbatar maka da ban yi niyan sa hannuna ba, amma tunda wannan abu ya zo ta hannunka ne, za mu yi ƙoƙari in suka zo suka same ni zan zauna da su ko zan ba su shawarwarin da ya kamata, kuma zan yi magana da Shiju a jero, kuma insha Allahu ina mai tabbatar maka za a samu musu haƙoƙinsu. Wannan na ɗau maka wannan alƙawari duk da dai ban da lafiya, amma insha Allahu zan yi dukkan ƙoƙarin da zan yi, kuma zan tabbatar da na yi magana da shi a jero, kuma insha Allahu in suka zo zan zauna da su in ba su shawarwarin da ya dace, kuma za a yi magana da shi, kuma insha Allahu za a samu wato mafita.
Umar Nasir Kabir, Allah ya baka lafiya kuma ya bada ikon sa baki.
A to ni ma na gode Alai Nasir.
Bayan ɗaukar wannan alƙawari da Kumar Nasir Kabir ya yi, filin ciki da gaskiya ya samu labarin cewa Kumar Joe Ajero ya haƙura, har ma ya miƙa takardar ƙorafi, wanda ƙorafin ma ya haɗa da na rashin ƙarin girma da wawalan ma'aikata don a share musu hawaye. Tare da saka ranar 17 ga wannan wata na Agusta a matsayin wa'adi ga buƙatun ma'aikatan baki ɗaya tsofaffi da kuma waɗanda ke aiki, ana dab da cikar wa'adin ministan ƙwadago na Najeriya Chris Ngege ya gana da ƙungiyar ma'aikatan. Dalilin da ya sa ƙungiyar ta janye yajin aiki na ranar Laraban kenan. Amma duk da haka tasirin wannan yunkuri ya jefa wasu sassan Najeriya cikin duhun rashin wuta. Masu sauraro, idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji murojinsu musamman ma Nasiru da Mele Kaya, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.